quelqu'un, parlez-lui. Si cette personne n'est pas intéressée.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Murtaza Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren yau ranar Asabar 14 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa yayin da rayuwa ke ci gaba da tsada a wannan zamani, masana na ganin yana da kyau a tashi tsaye don faɗakar da mutane yadda za su ci gaba da cin moriyar wasu shirye-shiryen gwamnati. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice, wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samame da sojoji suka kai a yau Asabar a gabar kogin Jordan wanda kasar ta mamaye, yayin da wani Bafalasɗine na uku kuma ya mutu sakamakon raunuka da ya samu a wani samame na daban da Isra'ila ta kai kusan makonni biyu da suka gabata, a cewar jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu. Rundunar soji ta ce sojojin ta sun bude wuta a ƙauyen Jaba bayan wani dan bindiga da ke cikin wata mota mai wucewa ya harbe su. Sun ce daga bisani sojoji sun sami kwace wata bindiga kirar M16 a cikin motar. Zubar da jinin ya bada adadin Falasɗinawa 11 kenan da aka kashe a yaki da Isra'ila a wannan shekara, yayin da mummunan yaki a yankin tun daga shekara ta 2022 yake nuna alamun rashin karewa a wannan sabuwar shekara. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta bayyana mutanen da Ezzeddin Hammamra mai shekaru 24 da Amjad Kleleya dan shekaru 23. Jaba tana kudancin Jenin, wani gari da ke arewacin gabar kogin Jordan wanda ya shaidi wasu daga cikin manyan hare-hare a wani tashi hankali na tsawon kusan shekara daya. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani dan kasar ta dan asalin kasar Birtaniya. Alireza Akbari tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne, an kuma caje shi da laifin yi wa Birtaniya leken asiri. Kamfanin dillancin labaran Mizan na Iran ya bada sanarwar mutuwar Akbari a yau Asabar, to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba. An kama shi ne a shekara ta 2019. Kasashen Birtaniya da Amurka duk sun yi kira ga Iran da kada ta zartar da hukuncin kisan. Wannan mummunan aiki ne na matsorata da wata mummunar gwamnati ta aiwatar ba tare da mutunta haƙƙin bil'adama na jama'ar ta ba, inji Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter. Shi ma sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya wallafa a shafin Twitter cewa wannan halayya ta dabbanci ta cancanci a yi Allah wadare da ita daga kausar murya, dole ne a kalubalanci wannan lamari. Wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar Ukraine a yau Asabar. Jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin Kyiv, to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba. An jiyo karar fashewar nakiyoyi a cikin gunduma Dnipropetrovsk ta birnin, inda aka ba da rahoton cewa karigacin makamin sun kuma faɗa kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar Holosinsk. Haka kuma a yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta wallafa wani sharhi na tura akalla manyan jiragen ruwan Rasha 10 na yaƙi a gabar tekun Bahar Rum a ranar Laraba daga sansanin sojin ruwa na Novorossiysk. Ma'aikatar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa la'akari da nau'i da kuma adadin jiragen ruwan da aka tura a teku a lokaci daya, lamarin ya yi kama da girke jiragen domin maida martani kan takamaiman barazana daga Novorossiysk da Rasha ta yi amanar cewa ta gano. Ma'aikatar ta ci gaba da cewa ba wata alama da ke nuna cewa girke jiragen an yi shi ne domin shirin kota kwana, wato hare-haren makamaitar ruwa. Haka kuma da wuya idan shiri ne na kai munanan hare-hare, illa dai kawai sai don fargabar wata barazana daga Ukraine. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kada kuri'a a kasar Czech sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagayen farko na zaben sabon shugaban kasa, inda hamshakin attajiri kuma tsohon Prime Minister Andrej Babis da kuma janar na soji mai murabus Peter Pavel suke kan gaba wajen fafatawa. mutanen biyu suke jagorancin fafatawar ta ƴan takara takwas. Idan ba a sami ɗan takarar da ya lashe kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u ba, wanda alamun zaɓe ke nuna yiwuwar hakan, za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen a cikin makonni biyu. Ƙuri'u na nuna cewa akwai babbar fafatawa ta ƙud-da-ƙud tsakanin Babis mai shekaru 68 da Pavel mai shekaru 61. Babis shine ɗan takarar hamayya da ke kan gaba, haka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar Czech kuma mawallafi Jiri Pei ya bayyana shi a zaman mai ra'ayin jama'a, wanda ya ce mai kwarjini ne da ke koyi da tsarin siyasa irin na shugaban kasar Hungary Viktor Orban. Orban, wanda ke sha'awar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, yana fuskantar kakkausan suka daga kungiyar tarayyar Turai, wadda ke zargin sa da tauye matakan demokuraɗiyya. An saki masanin kimiyya ɗan kasar Poland daga kurkuku a Iran, kuma tuni ya koma kasarsa ta Poland, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Poland ɗin ta bayyana a yau Asabar. Ma'aikatar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa cimma manufarsa na ɗaya daga cikin abubuwan da ofishin jakadancin Poland ya baiwa fifiko a shekarar da ta gabata a cikin watan Yuli. Gidan talabijin na Iran ya bada rahoton cewa jami'an tsaro sun kama 'yan kasashen waje da dama saboda aikata wasu abubuwa da suka hada da ɗaukar samfurin ƙasa a wuraren da aka hana. Rahoton ya bayyana ɗaya daga cikinsu a zaman Wazak. An tsare shi a Iran tun a watan Satumban shekara ta 2021.
Barka da faruwar sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin rage ko kawo ƙarshen talauci a arewacin Najeriya, biyo bayan alƙalamin ƙididdiga na baya-bayan nan da ya nuni da ƙari da adadin waɗanda ke ci gaba da ƙangin talauci, masu ruwa da tsakiya ƙasar da suka haɗa da matasa, 'yan majalisa ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi da sauran masu kishin ƙasa, sun yi kira ga shugabannin arewa da sauran masu ruwa da tsaki da su mayar da hankali akan wayar da kan al'umma a game da duk wata dama da tallafin gwamnati na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdur-Rauf ta haɗo mana da wannan rahoton.
Wannan batun da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da wata ƙungiyar matasa masu kishin ƙasa da kuma rajin farfaɗo da kimar arewa da Najeriya baki ɗaya suka yi taron faɗakarwa a game da yadda gwamnati za ta iya fito da sabbin dabarun shigar da duk yankunan ƙasa cikin tsare-tsaren ba da tallafi da rance ta yadda ba za a bar kowa a baya ba. Shin al'ummar arewacin Najeriya na da masaniya a game da shirye-shiryen ba da rance da tallafi na gwamnati? Abdullahi Muhammad, wani ƙaramin ɗan kasuwa mai sarrafa takalma a birnin tarayya Abuja, ya ce
gaskiya banda labarin mai gwamnati ma na bada tallafi ga masu kananun sana'a da sauransu, kuma banda nan abu ne gaskiya wanda gaba ɗaya muna buƙata mu a 'yan arewa ma, saboda yanda 'yan kudi ke tallafawa 'yan uwansu, in gwamnati na bada tallafi su fito su gaya masu na yaɗawa, mu nan gaskiya ba ma samu haka. Kuma a yanayin da talauci ya mana katutu, ya kamata gaskiya a ce ana sanar da mu, saboda mu ma mu samu mu amfana da kalmar wannan tallafin.
Wasu matasa daga arewacin Najeriya masu kishin yanki da kasar da suka fito karkashin kungiyar Arewa Renaissance Group ta bakin jagoran su Dr. Ali Dala sun bayyana cewa
muna ganin akwai dalilai guda uku da yasa ake danna 'yan arewa. Na fari, akwai maganar rashin sanin waɗannan tallafin, yadda hukumomin ke yi kamar tamkar ɓoye ilimin suke. Ya kamata a bayyana wa dukkan ɗan ƙasa in dai an fidda tallafin nan, kuma a gaya kowa yanda zai iya neman waɗannan tallafin. Na biyu shine, in mutanen arewa suka zo cika form ɗin tallafin domin a basu, mun gano cewa dokokin na da tsauri sosai, kamar na CBN da suka bayar na 100-400 PPP sun ce dole ne executive director zai sa hannu a bada tallafin. Mafi yawan ED suna Lagos, ya kamata a decentralizing process din ya kasance a jihohi ma za a iya wa'annan processes. Na uku, an san mafi yawan 'yan arewa suna kyaman kudin ruwa, masu son su mana illa suna amfani da wannan kalman su kore mu daga zuwa neman tallafin. Mafi yawan talakawan kasan nan da tallafin nan take son ta taimakawa a arewa suke, me yasa ba za a yi tsarin da bai sabawa addininmu da al'adarmu ba?
A wani bangare kuwa, masanin tattalin arziki Malam Sharif Al-Muhajjar Muhammad ya bayyana cewa
na farko dai wajibi ne ga kowace ƙasa ta samar wa 'yan ƙasar ta damar da za su yi mu'amala da dukiya da arziki da walwala da kuma kauda talauci a tsari irin na bai ɗaya. Sannan abu na biyu, shi Central Bank ya zo da dokoki. Galibin dokokin nan sun nuna cewa dole sai ka yi ta'ammuli da hanyoyin da mutane ya sha bamban da aƙidar waɗannan mutane. Abu na uku, ita Central Bank bata duba peculiarities na al'umma ba to saboda haka dole ne a gwamnatance al'ummar mu musamman shugabannin mu na arewa gwamnonin mu sanatocin mu su fito su nuna cewa wannan tsare-tsare ya kamata a canza shi kuma wannan din tsare-tsaren da za a kawo ba zai hana mutanen kudu su ma su yi ba
sannan daga ƙarshe ina so in yi kira ga al'ummar mu musamman sarakunan mu da manyan mu da su yi kokari su ci gaba su dage wajen ilmantar da al'umma akan muhimmancin koyon ilimin banki da shiga aikin banki
a game da wannan batun sanata Muhammad Ali Indume mai wakiltar mazabar Borno ta Kudu ya ce
yanzu dai komite da aka kafa lokacin da na kawo kudirin suna kan aiki ba a karasar ba gaskiya to amma rashin sani da fahimta to kin ga mutum bai sani ba baya da ma zai fara nema to bayan haka kuma su ma wato hukumomin da aka kafa don su bada wannan talafi ba su bada hankali na musamman akan arewa yadda za su ci moriyar wannan dama da aka bayar ba to abin da ya rage shine shugabannin na arewa musamman yan majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnonin mu da kuma duk yan arewa da suke da kishi da sani akan irin wayannan abubuwa su fito su wayar da kan mutane kuma a wannan wayar da kan mutane kuma wato yan media kuna da rawan da za ku taka ta tabbatar cewa mutane su fahimci akan cewa cin bashi ba haramu bane
idan ana iya tunawa a cikin watan Nuwambar shekarar 2022 da ta gabata ne sanata Ali Indume ya zargi bankin rayar kasa wato DBN da barin yankin arewa a kashin baya wajen rarraba rancen naira biliyan 500 da bankin yayi a karkashin tsarin gwamnatin kasar Lima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Halima Abdurrauf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu rarrun mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake son shirye-shiryen mu ko sake jin shirye-shiryen mu za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko ma shafukan mu na sada zumunta Facebook Twitter da kuma Instagram kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan
zaman duniya ai sai hakuri wani ya ji ka wani zai zuka dan yaro da lalfe kun mai yanzu yana taka
yanzu kuma sai shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Musa Isyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin kasar Saudiya da kuma ansar Idi Shu'aibu daga Kaduna mai son jin dan takaitaccen tarihin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC to bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin Musa Isyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin kasar Saudiya to idan malam Musa Abubakar na saurare ga ƙarshen amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna Najeriya Dr. Salisu Bala wanda ya ci gaba da cewa
an yi jigeniya a 20 ga watan Mayu na shekara ta 1927 tsakanin wato kasar Ingila da Sarki Abdulaziz na Saudi Arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najdi da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke ƙarƙashin mulkin Saudi Arabia a yanzu a wannan lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki Abdulaziz ya ci gaba da mulkar wannan yankuna gaba daya da dai kenan sannan na biyu ya ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya duk da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da dunkulalliyar kasar Saudi Arabia karkashin mulkin Ali Saud kamar yadda muka ambata a baya cewa akwai yakuka da aka yi a waɗannan yankuna na kasar Saudi Arabia don jawo waɗanda ba sa gargashin mulkin su dawo karkashin mulkin Ali Saud kuma mun ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi Sarki Abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara 1953 amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular kasar Saudi Arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan ƙabilu cikin wannan yanki na ƙasar Saudi Arabia.
To Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda yake ya san duka dai yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya mecece alakar su?
Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ɗaya ne. Shi wahabiyanci aqida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahhab ya dasa a ƙasar Saudi Arabia. Shi kuma an haife shi a shekara 1703 sannan ya rasu a shekara 1792 an haife shi a Najd a wani wuri da ake kira Uyayna a yankin Al-Yamama a lokacin da ya zo yana bin aqida ne irin ta Ibn Taymiyyah shi Ibn Qayyim al-Jawziyya wanda Ibn Taymiyyah an haife shi a wani gari ne da ake kira Harain a ranar 26 ga watan Satumba shekara 1328 kuma ya rasu a Damascus. To shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana bin aqida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makaidin musulunci misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar. To ya bi wannan aqida ya kuma dasa wannan aqida a kanta aka yarda ne a tsakanin shi da Muhammad bin Saud lokacin da ya jawo shi cikin ƙasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to tunda an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yaɗa aqidar shi ba. To haka tafi haka ake yaɗa aqidar haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakaninsu. Su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salafin salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su sun ɗora aqidarsu da rayuwarsu ta musuluncinsu a kan waɗannan aqidu a kan tsarin rayuwar salafin salihina magabata waɗanda suka gabata sun suka shuɗe a zamanin dada can. To su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yin salafin salihina abin da suke cewa shi ne a koma a dinga bin aqida irin ta Muhammad bin Abdul Wahhab a koma a dinga bin aqida irin ta Ibn Taymiyyah a koma a dinga bin aqida irin ta su Ibn Qayyim al-Jawziyya. To waɗannan aqidu nasu shi ne suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salihina shi ya sa a ce wani ba salafi ne me yasa a ce wani ba wahabi ne kuma da ba su san a dangana su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani as-salafi ya danganta kanshi da wato salafiyya. Shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya yi rubuce-rubuce babban littafinsa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tauhid. To kullum su a nazi a tsarin sun kafa ke da su ne akan tauhidi kadai ta Allah duk wani abu in ba Allah ne ya ce ba ko manzalin sallam shi ne ya ce ba to ba ruwansu da shi. To sannan akwai majmu'ul fatawa na shi Ibn Taymiyyah wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi akwai madaraji salikina na Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma suna aiki da shi sannan akwai kashfu shubuhat na Muhammad bin Abdul Wahhab akwai usulul sitta na Muhammad bin Abdul Wahhab akwai usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab akwai risalatu asluddin al-islam wa aqidatuhu shi ma na Muhammad bin Abdul Wahhab sannan akwai kitabul qur'an na Muhammad bin Abdul Wahhab duk waɗannan irin littattafan da suka da su a kai ke na suke karantawa. So kusan dai za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin aqidar wahabiyanci da kuma salafanci duk dai aqida guda ce kuma tare suke mai gudanar da harkokinsu gaba ɗaya.
To Dr. Bala daga ƙarshe ko da yake kowa ya sani amma dai tunda yake ka'ida ce ta tambaya menene matsayin ƙasar Saudi?
To ƙasar Saudiya ta iya cewa ƙasa ce ta musulmi, ina kaga akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar musulunci.
Haka
domin kasa ta musulmi ita ce zaka samu fiye da kashi kusan kashi 99 da musulmi ne
haka
amma kasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci bari bisa bari to kan kasa saudiya ya ga wasu lokuta wasu abubuwan su ba musulunci suke yi bari bisa bari ba suna yin musulunci amma ba bari bisa bari ba in ka lura sai ka ga suna da matakin mai guda goma kuma ita ce kasa da kowace kasa yau man fetur a duniya amma ayyukan nan gaba daya suna suke juya shi Yahudawa ne da Amerika in ka lura da ce za ka ga su ne suke amfani da kasar Saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance yanzu idan ana son man farashin mai ya kara tsada za a rage fitar da man ne gaba daya misali kashi cikin kashi goma sai a rage kashi uku ko kashi hudu ko kashi biyar sai ga man ya kara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya amma sai a cikin jiya ba kashi goma sha shida na man duniya gaba daya yana cikin kasar Saudi Arabia ne amma kuma Yahudawa wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda ayyukan su gaba daya da kamfanonin su gaba daya yana cikin America da Ingila yawancin su su duk wannan wannan ayyukan da kake gani yake zuwa nan kasa shi idan duniya gaba daya musamman Yahudu da Nasara yana kan wannan wurin saboda haka za ka ga cewa kasar Saudiya kasa ce ta musulmi amma tsarin mulkin su kaga kasa ce wacce ita kadai ce a duniya kasa guda daya ce do wanda take da gidan sarauta kuma gidan sarautar ne shike mulkin kasar ba demokradiya ba amma America ba ta cewa komai Ingila ba ta cewa komai Isra'ila ba ta cewa komai ne dalili saboda suna musu abin da suke so saboda haka kasa ce ta musulmi kuma nan ne cibiyar duniya kuma nan ne yake da wuraren da ba ta kamar su a duniya
kuma an sanar da tambayar Idris Abu mai son jin dan takaitaccen tarihin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC idan mallam Idi yana saurare ga tsohon injiniya a kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Kailani Muhammad wanda yake
wato a gurguje maganan kungiyar ta OPEC a Baghdad ne ali 1960 a watan 10 na September shine aka je aka hadu a Baghdad wato Iraq kenan da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Venezuela su ne na farko da suka kafa wannan kungiya na wayanda suke da wannan mai kuma sun kafa wannan kungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara to da aka kafa wannan kasashe guda hudu ne sai an yi tarihin da 61 zuwa 2 shine wasu kasashe guda kare kuma suka hadu da wayannan na farko suka hada wannan kungiya na fitar da mai a duniya sannan kasar akwai Indonesia da suka fara da Najeriya ina ganin Najeriya mu ne na shida na fitar da gurbataccen mai a duniya.
To injiniya ina son ya san ko shin wace kasa ta fi arzikin man fetur a duniya?
Kasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce Saudi Arabia. Sai Iran, sai Iraq, sai Venezuela, sai kuma akwai Indonesia. Sai Najeriya mu muna fitar da miliyan biyu da ga miliyan biyu da 700,000 ne a kowane rana.
To injiniya yaya akan kayyade wa kowace kasa adadin man fetur din da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? Wace ka'ida ake bi?
A gurguje wannan kungiya na OPEC ita take ba da umarni kasa kaza ke ga abin da za ki kawo. Wannan kasa kaza ga abin da za ki kawo kuma sun duba ne a yawan mai da kowace kasa take da shi.
To
sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Khailani Muhammad waɗanda suka ansa mana tambayoyin da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Hailu da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
A gai da baban Lila, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Manyan kungiyoyin kwallon kafa na ci gaba da shan kashi a gasar Premier ta Ingila. Da wannan makon Manchester United ta doke mai rigida kan bin gasar, wato Manchester City da ci 2-1. City din ce da ya taso mazurin kwallo a wasan nasu na yau, inda ta kama hanyar rage tazara tsakaninta da Arsenal da ke saman teburin gasar. To amma kuma United ta yi waiwayin baya, ta farke kwallon, ta kuma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara. Ko bayan Manchester City, Liverpool ma ta sha dan karen kashi a yau a hannun Brighton da ci 3 da nema. Yayin da Leicester City ma ta sha kashi a gidan Nottingham Forest da ci 2 da nema. Ko a ranar Alhamis da ta gabata kuma, Chelsea ta kwashi na ta kashin a gidan Fulham da ci 2-1. Kuma bayan da manyan kungiyoyin na Ingila ke fuskanta da yana kokarin sauya fasalin gasar ta Premier ta bana, yayin da kuma hakan yake ci gaba da jan hankalin masu fashin baki kan lamuran wasanni.
Assalamu alaikum, sunana Umar Faruk Bukuyin. A yanda dai kakan wasan bana take kasancewa, alamu duk masu karfi sun nuna cewa kungiyar kallon kafa ta Manchester United tana da matsayi mai kyau a wannan shekarar. Wannan kuma ya samu asali ne yadda asalin shi sabon mai horar da ƴan wasan Erik ten Hag yake kokari ya ga cewa ya kawo sauyi, wanda mun ga a karawo wasan da suka yi ta tsakaninsu da Manchester City yau mun ga yadda ta kasance. Wannan ya nuna cewa Manchester United wannan shekarun ba kan wallasa bace. Arsenal na sha fadi ba wani abu mamaki a sauke ta a wannan saman tebur, saboda sun sha yin irin wannan darewar, amma kuma daga ƙarshe kaga sun yi dako, sai kaga kuma an zo an buge su sun riga sun faɗo ƙasa. Liverpool da Chelsea bayan da suka yi da yana da nasaba da ita dai Liverpool da tun lokacin da dan mai buga mata wasa na dan gaban su wanda ake cewa Sadio Mane ya koma bayan muke ta ganin koma baya a wannan kungiya kwallon, wanda yau mun ga yanda Brighton ta riga ta ci su 3 babu ko daya, wanda abun kunya ne. Babu mamaki Liverpool ma su kwaci kansu da kyar, amma maganin su buga gasar kofin duniya na gasar zakarun turai na shekara mai zuwa, wannan gaskiya yana da wahala. Haka ita ma Chelsea koma bayan da ta samu wannan yana da nasaba da yadda suke ta koran masu horar da ƴan wasa, ma'ana koci-koci, Chelsea ba su da hakuri.
A yayin da wasu rahotanni ke bayyana cewa shahararren ɗan wasan Argentina da ke takale da kungiyar PSG ta ƙasar Faransa Lionel Messi yana kan hanyar komawa takale da ƙasar Saudi Arabia, wasu ƙwararru kuma na cewa ɗan wasan bai da niyyar sauya sheka. A ƴan kwanan nan ne ake ta baza rahotannin cewa kungiyar Al Hilal ta Saudi Arabia ta yi tayin sayan Messi mai shekaru 35 kan kwantaragin fan miliyan 245 domin sake haɗewa da babban abokin takararsa Cristiano Ronaldo, wanda ya koma kungiyar Al Nassr ta ƙasar. To sai dai kuma wani ƙwararre a harkar ƙwallon ƙafa a ƙasar Spain, Guillem Balag, ya ce ba wani tayi da kungiyar ta Al Hilal ta yi wa Messi, kuma ɗan wasan bai nuna sha'awarsa ta komawa takale da a Saudiya ba. Ya ƙara da cewa yanzu haka ɗan wasan, wanda kwantaraginsa zai kai ƙarshe da PSG a bazara mai zuwa, yana nan yana tattaunawa da kungiyar domin tsawaita kwantaragin nashi a can.
A gai sheka, yanzu kuma ga Murtalan dai ɗauke da labarai amma a takaice.
A takaice, dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samame da sojoji suka kai a yau Asabar a gabar kogin Jordan da ƙasar ta mamaye, yayin da wani Falasɗini na uku kuma ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a wani samame na daban da Isra'ila ta kai kusan makonni biyu da suka gabata, a cewar jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu. Rundunar soji ta ce sojojinta sun buɗe wuta a ƙauyen Jaba bayan wani ɗan bindiga da ke cikin wata mota mai wucewa ya harbe su. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani ɗan ƙasarta ɗan asalin ƙasar Birtaniya, Ali Reza Akbari, tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne, a kuma caje shi da laifin yi wa Birtaniya leƙen asiri. Kamfanin dillacin labaran Mizan na Iran ya ba da sanarwar mutuwar Akbari a yau Asabar. To sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba.
Masu sauraro, da haka ne kuma ka ƙarshen shirin namu na yau. Sai aka kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za ku ma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu amarin da Murtala Faruk sanin na da salaman abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.